This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Alaikum da fatan auni lafiya. A wannan rubutu tare da sarki da hakan da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 7 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga sarki da kanin labarai.
A kalla Palestina 13 ne aka kashe, wasu 15 kuma suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ƴan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17 na jirin jin labarin ɓacewar ƴaƴansu. Daga nan da aka cewa hukumomin ƙasar Vietnam sun ce mahaukaciyar guguwar yaji ta kashe aƙalla mutane huɗu tare da jikkata wasu 78 bayan da ta afka a yau Asabar arewacin ƙasar.
A ɓangaren rahotannin za ku ji cewa ministan cikin gidan ƙasar Niger ya buƙaci Amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai.
Amurka tana nata guri wanda take so ta ci, Niger ma tana da nata guri.
Idan shirin ya leƙa Najeriya za a je da IFMAN ta ce nan da kwanaki biyu za a samu wadatuwar man fetur a faɗin ƙasar, muddin dai gwamnati ta cika alƙawarin da ta ɗauka na ba ta mai.
Ina ganin aƙalla mun bi layin mu tun shekarun jiya da dare har izuwa yanzu ba mu samu wai ba.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar yadda aka saba muna yan tafi da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. A kalla Palestina 13 ne aka kashe, wasu 15 suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ƴan gudun hijira ke fakewa a Gaza. Kafar labaran hukumar Palestina wafat sanar da safiyar yau Asabar. A kalla 8 daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na ƴan gudun hijira a makarantar Halima Al-Sadiya dake Jabaliya arewacin Gaza, in ji Gwafa. Wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan ƴan ta'addar da ke aiki a cikin ƙungiyar Hamas a cibiyar umarni da sarrafawa wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar Halima Al-Sadiya a cikin arewacin zirin Gaza. A wani lamarin kuma an kashe Falastina 5 a wani harin da Isra'ila ta kai akan wani gini da ke sansanin Nusayrat a cikin tsakiyar Gaza. Iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17 na jirin jin labarin ɓacewar ƴaƴansu. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya Rigathi Gachagua ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya afku a ranar Juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa 70 ba. Gobarar ta tashi a makarantar Hillside Idarasha da ke karamar hukumar Nera tsakiya kuma ta tashi ne tsakiyar daren Alhamis, inda ta laƙuma wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama 150 ke kwana. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki na ƙasa tun daga ranar Litinin bayan da ya bayyana abin a matsayin mummunan bala'i marmel santuwa. Jami'ai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo za su isa gida daga taron kolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin China da Afirka na kwanaki biyu FOCAC da aka yi a birnin Beijing tare da 'yan nasara a yunkurinsu na faɗaɗa hulɗar tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci, in ji manazarta. Jean-Pierre Okwenda, wani mai ba da shawara na Congo kan harkokin haƙar ma'adanai, ya ce 'yan ƙasar China za su ci gaba da sankarfa matsayinsu a Congo ciki har da batun ma'adanai. Ko da yake DRC tana da rarar ciniki da ƙasar China, yayin da akasarin ƙasashen Afirka ke da gidi mai yawa, kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar China ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwa ma'adanai. Ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka ita ce ƙasa mafi girma a duniya da ke samar da tagulla da cobalt, wani ƙarfe da ake amfani da shi a cikin kayan lantarki da kuma muhimman kayan batira da ake amfani da su a cikin motocin lantarki. DRC tana da kusan kashi 70 cikin 100 na ajiyar cobalt na duniya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sarfil zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan ya zubar mu shiga jamhuriyar Niger, inda a yayin ganawa da wata tawagarsa da sanatocin Amurka da ke ziyara a birnin Yamai a wani yunkurin farfado da hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu, ministan cikin gidan ƙasar ya buƙaci Amurka da ta duba hanyoyin faɗaɗa ayyukanta a fannoni daban-daban maimakon fannin tsaro kawai. Ga wakilinmu a Yamai Sulaimani Barma da ƙarin bayani.
Ta hanyar wata takaitacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai daga ofishin jakadancin Amurka, aka sanar cewa ofishin jakadancin ya samu bakuncin wata tawagar 'yan majalisar Amurka mai kwashe da 'yan majalisa Jimmy Panetta da Romy Jackson a ƙarƙashin jagorancin Austin Scott. A yayin wannan rangadi na ranakun 4-5 ga watan Satumban 2024, 'yan majalisar wakilan sun tantauna da jami'an gwamnatin Niger kan hanyoyin ƙarfafa hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu, in ji sanarwar. Masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na tuntuɓa a tsakanin ɓangarorin ba.
Hanya ce domin ƙasashen biyu kowa ya samu ya ci rabon shi saman mu'amalar da ke da kwai tsakanin ƙasashen biyu. Amurka tana nata guri wanda take so ta ci, Niger ma tana da nata guri. Ka san harkar diplomasiya dama ba ni gishiri in ba kamanda ne. Waga ziyarar da tawagawa ta Amurka ta zo tana da muhimmanci.
A ganawarsa da waɗannan 'yan majalisa, ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba ya bayyana wa Amurkawan cewa ficewar sojan Amurka ba ta nufin ƙarshen hulɗar ƙasashen biyu. Hasali, Niger na buƙatar Amurka ta faɗaɗa hulɗarta daga fannin tsaro zuwa sauran fannoni na ci gaba da inganta rayuwar al'umma, a cewar kafar talbijin RTN. Sannan ya ƙara da cewa gwamnatin mulkin soja bata ji daɗin yadda Amurka ta nuna halin ko inkulab a yayin da Faransa ta ƙaddamar da abin da ya kira yunkurin tada fitina a Niger.
Le ministre a profité de l'occasion pour s'indigner face au comportement des USA.
Da yake mai da martani ga ƙorafin ministan na cikin gida a zaman da aka kira na gayawa juna gaskiya, jagoran tawagar ta 'yan majalisar ya bayyana cewa Amurka ta yi amana akan cewa Niger na da 'yancin ta yi hulɗa da duk ƙasar da ta ga dama. Sai dai wani abin da hukumomin mulkin sojan ba su sani ba, rashin baiwa Faransa goyon baya a rikicinta da Niger ya kusa haifar da saɓani a hulɗarta da wasu ƙawayenta, kamar yadda aka ayyana a rahoton tashar RTN.
Ta san kuma ita Amurka a ce Rasha tana nan cikin Sahel, to kaga ai akwai ɗan targanɗa, kenan dole ne ita ma take nema dai wannan gungu na Sahel ba ta rabu da shi ba. Don kaga dai kahin a cikin Afirka daga ƙasar Djibouti ne sai Niger inda Amurka take da wata babbar runduna.
Ƙasar Amurka wace ta kwashe sojojin da ta girke a Niger da sunan yaƙi da ta'addanci, bayan da hukumomin CNSP suka nuna buƙata na kan gaban ƙasashen da ke baiwa wannan ƙasa tallafi a fannin tsaro, waɗanda suka hada da kayan aikin soja da horo da bayanan sirri. A fannin ayyukan ci gaba da ayyukan kyautata rayuwar al'umma, hukumar USAID kan gudanar da ayyuka a yankuna da dama na ƙasar. Misalin babban project ɗin nan na bunƙasa noman rani MCA da aka ayyana cewa ɗaruruwan miliyan dala ne Amurka ta kashe a tsawon shekarun da aka yi ana aiwatar da shi don jin daɗin rayuwar talakawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Sarfil da ci gaban labaran duniya.
Hukumomin kasar Vietnam sun ce mahaukaciyar guguwar yaƙi ta kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 78 bayan da ta afka a yau Asabar a arewacin kasar. Guguwar da jami'an binciken yanayi na kasar Vietnam suka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin guguwar da tafi ƙarfi a yankin cikin shekaru 10 da suka wuce. Ta taso zuwa kasar da ke kudu maso gabashin Asiya bayan da ta yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu kusan 100 a lardin China na Hainan. Tun da farko dai gwamnati ta ba da sanarwa da dama, kuma an kwashe waɗanda ke fama da ambaliyar ruwa ko zaftarewar ƙasa. An rufe filayen tashi da saukar jiragen sama guda 4 da suka haɗa da na babban birnin ƙasar Hanoi da kuma birnin Hanoi. Mahaukaciyar guguwar yaƙi ta sauka a lardunan Quening da Haiphong da ke gabar tekun Vietnam da ke ɗauke da iska mai gudun kilomita 149 cikin sa'a guda, kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito. Kafin saukarta, wata iska mai ƙarfi ta kakkaɓo wata bishiya inda ta kashe wata mata a Hanoi babban birnin ƙasar, kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka faɗa a yau Asabar. Da ƙarshe Papa Roma Francis ya ziyarci Papa New Guinea a yau Asabar, inda ya yi kira da a samar da dimbin albarkatun ƙasa don amfanar dukkan al'umma da buƙatar samar da sauyi na siyasa a ƙasar da dama ke ganin ana saciya ko albazzaranci da dukiyarsu. Da yake magana da shugabannin siyasa da na kasuwanci, Papa Roma mai shekaru 87 da haihuwa ya yaba mai karɓar bakuncinsa cewa suna da albarkatun ƙasa da suka haɗa da zinariya, tagulla da iskar gas da katako. Amma ya ce, dubin dubatar dalar Amurka da ake samu daga aikin haƙoma a dane na buƙatar su amfani fiye da wasu ƙalilan daga cikin al'umma ƙasar miliyan 12. Waɗannan albarkatu Allah ne ya samar da su ga ɗaukacin al'umma, in ji Papa Roma Francis.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma sai Najeriya, inda a daidai lokacin da al'umman Najeriya ke ci gaba da kokawa akan rashin samun man fetur, ko da ko sun kwashe kwanaki akan layi a gidajen mai. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta ce idan gwamnatin ƙasar na son a samu wadataccen mai a faɗin ƙasar, to kuwa dole ne a tabbatar da cewa ana baiwa mambobin ta man fetur ɗin. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da ƙarin bayani.
Sunana Abubakar Sadiq, ina ganin akalla mun bilaye mai tun shekarun jiya da dare har zuwa nan ga bamu samu mai ba. Sannan baya ga haka muna shan mai 600 na abu, yanzu kuma an ce an mai da shi 1000 har da wani abu. Muna cikin wani hali, muna neman dauki.
Wani matashi kenan yana bayyana yanayin da karanci da tsadar man fetur ya jefa shi a ciki. Yan Najeriya a sassan kasar daban-daban dina ci gaba da kokawa ne akan tsadar rayuwa da ya ƙara tsananta, musamman bayan ƙarin kuɗin baya-bayan nan da aka yi kan kowace litar mai a gidajen man kamfani NNPC, wanda ya kai ga saura gidajen mai na kamfanoni masu zaman kansu yin nasu kari na daban da ya zarta farashin na NNPC na mayan da 'yan kasa suka ce tura ta kai bango. Malam Jamilu Muhammad direban tasi ne wanda ya bayyana cewa
sunana Jamilu Muhammad daga Rijau local government na Niger State. A gidan mai na kwana, sannan da na kwana gidan mai ban samu mai ba sai shiyoyin karfe 2 na rana na yau kenan. Tun jiya shiyoyin mangariba mutanen gidan mai na kwana shiyoyin karfe 2 sannan aka fara bada mai. Na sai litan mai 900 ba naira uku, wanda ba mai tsammani ba, saboda mun san shi a 600 da naira 17 ne. To mu ba mu san menene amfanin karin wannan kudin man ba, saboda a kwanakin baya ai mana magana akan cewa idan aka cire tallafin mai zai wadata. To a hakikanin gaskiya ni tunda aka haife ni a rayuwa na nake ganin wahalan mai, a kullun ce mun ake yi za ya wuce, amma har wa yau sai ƙara tsunduma muke yi a jiki.
Shi ma matashi Abdul Basir Musa Kabir wanda ke zaune a birnin Maiduguri ya ce
a jiya na yi tafiya daga garin Damaturu zuwa Maiduguri akan naira 4000, wanda da na tafiya ne 2500 zuwa 3000, kuma ana dadewa kafin a samu motar, saboda masu motar suna cewa suna sayar mai 1200 zuwa 1300 a gidajen mai. So ni kaina wannan tsadan mai da kuma wahalar sa ta shafe ni a kan rayuwata ta yau da kullum.
Sai dai shugaban kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta IFMAN Alhaji Abubakar Miganda Shattima ya ce akwai yiwuwar za a samu sauki a nan da kwanaki biyu.
Eh, a jiya mun zauna da minista na mai da kuma managing director na NNPC retail, mun zauna mun yi bayani a kai tare da shi group managing director Meli Kyari, duka jiya mun yi bayani da su hanyar da za a yi a samu wadatar mai a cikin Najeriya. Kuma mun gaya musu idan suna son a samu mai ko ina, to dole fa mu yan kasuwa masu zaman kansu sai sun tabbatar da cewa muna samun mai, domin mu ne ke da yawancin gidajen man da akwai da su a cikin Najeriya. Kuma sun babu tabbacin cewa za mu je kowane depot na Najeriya duk inda ke da mai za su babu mai mu ci gaba da lodi. Saboda haka wannan bayani da suka yi, idan har Allah ya sa aka cika alkawari, to ina mai tabbata miki duk faɗin Najeriya nan kwana 1 zuwa 2 za ki ga cewa mai ya wadata ko ina.
A game da tasirin fara aikin matatar man Dangote, Alhaji Mai Gandi ya ce
dangane da bayani akan matatar Dangote, to ko shakka babu idan ya fara bada man shi za a samu wadatar mai a cikin ƙasa. Saboda haka muna wa Dangote fata da alheri.
Tun bayan da matatar man fetur na Dangote ta sanar da fara aikin tace mai ne, aka fara yaɗa jita-jitar cewa farashin kowace litar mai zai sauka ƙasa da naira 500, baya da cewa kamfanin NNPC ne kawai matatar ta Dangote za ta riƙa sayar wataccen mai lamarin da shugaban rukunin kamfanin Dangoten Alhaji Alikwa Dangote ya musanta a yayin magana da wata kafar yada labarai kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya fayyace cewa farashin litar man fetur daga kowace matatar mai zai ta'allaka ne ga farashi a kasuwannin duniya yana mai jaddada cewa babu tabbacin farashin litar mai zai sauka sakamakon tace mai a cikin gida idan aka kwatanta da tsarin farashin kasashen duniya kamfanin ya kuma ce ba shi da niyyar zama mai rarraba tataccen mai daga matatar man Dangote ga ƴan kasuwa masu zaman kansu dan haka babu maganar kamfanin kadai zai iya sayan mai daga matatar man Dangoten Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Halima Abdurrauf masu haruka da dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan ga haka akwai sha'akar ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga baba da shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba ne da kawo muku tattaunawar da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumal yayi da wani kwararren masanin harkokin sufurin jiragen sama da ake kira Malam Usman Bala Kofar Kudu wanda yake mana fashin baki akan yadda ake gudanar da harkokin sufurin jiragen sama a duniya baki daya. A makon da ya gabata Sarfilu ya masa tambaya ne akan makoman jiragen Nigerian Airways da aka ajiye su tamkar shara. Ga dai yanda ya masa tambayar da kuma irin amsar da ya
wato da yanda nake fahimta akwai bangarori da dama ga wannan harka ta safarin jiragen sama da zai taimaka musamman ga tattalin arziki ba bangare ɗaya ba bangarori ga sunan da yawa wannan magana ce ta kawo ni ga tunda kai magana Nigerian Airways akwai jirage da nake ganin su duk lokacin da naje airport a faɗin Nigeria an ajiye su kamar tsohon mota ta gama aiki an yi paket ɗinta an ajiye ta ina ma kuma wannan jiragen na Nigerian Airways ne kuma annan kawai an ajiye su kin zama shara
wallahi sun zama shara scraps ne wayannan yawancin su ba abin da za a yi wata rana dai ka zo ka ga ƴan gwangwan sun fasa su an sassara su an kwashi aluminium ɗin an yi gaba amma babu wani abu da za su kuma yi yawancin su
ko da injinin su ko duk ba
an cire injinan
an cire su
duk abin da ka sani ai yanzu yanci in kaga irin wayannan ana zamar da su kamar wani spare parts ne su masu jirgin in suna da wani a wani jirgin irin sa duk wani part da babu kuma sai a je can a kwanto
sai a kwanto a daura wancan
eh saboda akwai abin da muke kira a MEL a jirgin sa minimum equipment list shi wannan shine jirgi zai gaya maka cewa jirgi zai iya yin tafiya misali da fitila daya ko kuma a'a in fitilin guda hudu ne zai iya tafiya da fitila biyu amma ba guda biyu ba sa aiki to amma zai iya ce ma a'a idan fitilin guda hudu ne zai iya tafiya da uku so kaga in biye sun lalace sai ka zo ka yi replacement ɗaya duk
da yake nan
to shine minimum kenan so haka zaka gani komai a ciki in fuse ne in waye zai a ce sai an replacement din sa to sai a tafi a je a kwanto na wancan sai a zo a yi fixing a daura
a gyara sai a daura shi
haka ake yi sai a cike a logbook a yi sa abun da equipment din gashi to by the time suka gama kwakwashe abin da suka kwashe next inji za ka yi an sara shi
ya zama tarkace
komai da an kwashe to abin da yake faruwa kenan kuma wal a turai da wuya ka je airport ka samu irin wayannan da wuya dan ko da lokacin da muna aiki abin da ake gaya mana shine irin wayannan scraps aircraft din akwai dumping ground a America da ake kai su a New Texaco is a state a America can
ake zuwa a jefa
can ake zuwa a jeho su amma mukan samu labarin cewa wasu partsin ma akan tafi can mutanen mu su je su siyo ko a dako a ciro tsohon jirgin daga dizan bayan su wanda suka abun nan sun
jin yadda shi ba sa bukatar shi amma ji a ciro a kawo shi
a ciro a kawo
to wannan zo gare ne ka san harkar sufuri dole a dole a bukaci makanikanci ko masu gyara wanda suka san kwari bangaren gyara injina da sauran su muna da wannan mutanen a Najeriya
su wallahi kwarru
a Najeriya
muna da engineers ai ka'ida ne dama in jirgin ka ma zai je check sai da engineer engineer nan kuma kamar inda na gaya ma
an tabbatar da shi dan lasisi
eh ai ko shi kuma lasisin jirgin sama fa ba in ka yi shi ka zauna bane wani after duk wata shi da sai ka sabunta shi wani duk shekara sai ka sabunta shi wani duk shekara bi sai ka sabunta shi so ba wai kawai kai license ka abun nan kuma tare da medical check up in kai ma zaka je kuma likita ya sake duba ka a duba bugun zuciyarka a buga karfin idanka jinka wai ba wai sai pilot ba to haka abubuwan suke amma muna da su da yawa a Najeriya amma they are underutilized ba a amfani da su ta hanyar da ya kamata kwararru masana wallahi dan Najeriya yan Najeriya suna sauke suna abin da muke kira engine change na jirgi 747
babban jirgin nan
babban jirgin sama mai cire engine sa kariyar da waya su cire engine sa su sa wani kuma ya tashi under 24 hours ko 48 hours
wato cikin kwana ɗaya
a wallahi lazi la ilaha illallah
24 zuwa 48
wallahi kar kawa kwana ɗaya ko kwana biyu za su cire injin kuma ya tashi ya tafi je ci gaba da harkar sa
muna da wadannan annace
muna da su kuma in kaga yanda za su zauna shi aikin zaka yi mamaki shi wa injin kaca kaca su sauke shi su ajiye shi a crane su dauko wani su sa shi su dora shi su tafi je ya tashi sama ya tafi je aikin sa to muna da irin wayannan tunda yan Najeriya masu basira muna da su sosai muna da mutane masu basira yau yawan wasu wayanda muka yi aiki da su kamar ni ne ba yan gidan bane amma sun zo sun zama yan gidan akwai yaran da na sani ƴaƴan Fulani ne a Jos ciwon shani ke kawo su gefen hanga inda ake gyaran ƙananan gyara na
jirgin kawai
wallahi engineers ne yanzu su na jirgin sama
daga kallon wannan sha'awa
daga kallon aka dauke su aiki a Cabo Air bayan an dauke su aiki aka zo aka kai su training suna nan yanzu injiniyoyi ne na jirgin sama
to suna iya aikin injiniyoyi duk da yake da
cewa na
jiragen amma ba
wani masu yawan da waye in aka zo da su zaka ga an sauke an hada dama sun sani tun ba su takarda ba suka zo suka yi takarda muna nan da su akwai dan akwai pilot din da captain ne yanzu daga kilina ya fara a cikin jirgin sama
mai
shara jirgi ya zo su share su goge su yi kafin a sake loda fasinja yanzu captain ne
wato ya zama ma driven jirgin gabaki
daya to muna nan yan Najeriya muna da hazaka ba mutanen banza bane muna da hazaka sosai
to madalla a nan ne kuma za mu ɗiga aya akan wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kaimu mu ci gaba da ita yanzu a madadin makon namu Malam Usman Bala Kofar Kudu da Sarfilu Hashibu Gumal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai wadda ta daidaita wani sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
an gaida Baba Yakub Makeri da wannan shirin sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu kuma ga faɗan daga cikin sakon da kuke aika mana ta email sako na farko ya fito ne daga Babangida Abubakar Fajiwa karamar hukumar takarar jihar Kano a Najeriya
inda kace salamu biyoyi Hausa hakika inda haka jagaba zai ci gaba da jan ragamar mulkin kasar mu Najeriya to kuwa tabbas talakawan Najeriya su cire tsammani daga samun duk wani irin nau'i na sauƙin rayuwa ba komai yasa na faɗa haka ba illa ganin cewa ana tsakiya da fama da tsananin talauci da kunci da yunwa a Najeriya kwatsam sai gashi mun ji cewa wai an ƙara kuɗin man fetur sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau kace Najeriya kasar mu ta gado kasa mai ɗimbin arziki da tarin yawan jama'a to sai dai kuma shugabannin da ke jin akalarta sun kasance maciya amana da rashin tsoron Allah to dadin abin dai ko mun daren dadewa komai farko yana da ƙarshe sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Comrade Elias Yakubu Digawa a jihar Bauchi Najeriya kace member a kungiyar muryar matasan Afrika da Isa Jika mai saje turu sai Sanusi Madattai da Magara da hadari mai kwamfuta mai yama a ƙarshe Bulama Cellumu Gallaba inda kuka ci salamu VOA Hausa muna jajantawa al'ummar ƙasar Kenya sakamakon iftila'in tashin gobara da ta haddasa mutuwar wasu yara ɗalibai su 17 a wata makarantar firamare da ke ƙasar muna fatan Allah ya yi musu rahama da kuma kiyaye na gaba to amin kuma amin sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar ɗauka da ya fito daga Sanusi Madattai da Magaran da Isufu Makiri Madattai sai Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka inda kuka ce salam VOA Hausa a yanzu dai mun sa ido mu kuma baje kunnuwa domin ji da kuma ganin irin gumurzun da za a yi tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan bindiga a jihar Sokoto biyo bayan da ramniki a jihar Sokoto da wata gagarumar bataliyar sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan tsaro wato Bello Matawan Lamaradin da shugaban Hafsa Hafsu shirin da tsaron Najeriya Christopher Musa domin ganin yadda za a kwashe da yadda za su fito da wayannan 'yan ta'adda a mace ko a raye da fatan Allah ya sa mu ji mu kuma ga alkhairi to amin kuma amin da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji mu to da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin labarai a takaice
akalla Falastina 13 ne aka kashe wasu shaidar suka raunata a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da 'yan gudun hijira ke fakewa a Gaza kafar labaran kuwan Falastina Wafat sanar da safiyar yau Asabar akalla 8 daga cikin waɗanda suka mutu suna cikin tenti na 'yan gudun hijira a makarantar Halima Al-Sadiya da ke Jabaliya arewacin Gaza in ji Wafa wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai hari kan 'yan ta'addar da ke aiki a cikin kungiyar Hamas a cibiyar umarni da sarrafawa wanda yake cikin wani fili wanda a baya ta kasance makarantar Halima Al-Sadiya a cikin arewacin zirin Gaza iyayen yara a makarantar firamare ta Kenya inda gobarar ɗakin kwanan ɗalibai ta kashe yara maza 17 na jiran jin labarin ɓacewar 'ya'yansu mataimakin shugaban ƙasar Kenya Rigathi Gachagua ya shaida manema labarai a wurin da lamarin ya afku a ranar Juma'a cewa har yanzu ba a ji ɗure wasu matasa 70 ba gobarar ta tashi a makarantar Hillside Idarasha da ke karamar hukumar Nyeri a tsakiya kuma ta tashi ne tsakiyar daren Alhamis inda ta laƙuma wani ɗakin kwanan ɗalibai da yara sama 150 ke kwana jami'ai daga jamhuriyar demokradiyyar Congo za su isa gida daga taron kolin dandalin tattaunawa haɗin gwiwa tsakanin China da Afirka na kwanaki biyu FOCAC da aka yi a birnin Beijing tare da 'yan nasara a yunkurinsu na faɗaɗa hulɗar tattalin arziki fiye da fitar da ma'adanai da suka mamaye harkokin kasuwanci in ji manzarta. Jean-Pierre Okwenda wani mai ba da shawara na Congo kan harkokin haƙar ma'adanai ya ce 'yan ƙasar China za su ci gaba da san ƙarfin matsayinsu a Congo. Ciki har da batun ma'adanai ko da yake DRC tana da rarar ciniki da ƙasar China yayin da akasarin ƙasashen Afirka ke da gi'i mai yawa kusan dukkaninsu daga ma'adanai ne da ƙasar China ke saya don ciyar da masana'antunta da ke fama da yunwa ma'adanai
to masu sauraro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabar mai shirin namu na yanzu sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne zai kamar da Chad wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Sulfil Hashim da ya tsaya na gabatar da shirin sai Fiona nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.